To, a gaskiya dai inda na tashi na ga ake siyasa faɗa wai dan kana APC ko kana PDP wannan ba shi bane, saboda ƴan siyasan kansu a haɗe yake, suna cin abinci ne a kwano ɗaya, sai dai su bar mu matasa ko kuma sauran jama'a su ta faɗa a kansu da kuma sauran abubuwa.
Maryam Nyako kenan, matashiya daga Najeriya, da bayani a game da yadda ta fahimci ƴan siyasa a ƙasar. Tsohon ɗan majalisar tarayya kuma babban manomi daga jihar Jagawa, Hanarbu Faruk Adamu Aliyu, ya kira ga 'yan Najeriya da su koya wa 'yan siyasar kasar hankali.
Wato 'yan siyasa na Najeriya yawanci akan yin gangamin masu hannu da shuni, gallaza wa talaka. Kullum nakan faɗi wannan misali, in talakawa za su yi kansu adalci, a duba abin da ya faru a jihar Edo shekara huɗu da suka wuce. Ɗan takararmu na APC yana jam'iyyar PDP, ɗan takarar PDP yana APC. Aka yi wani juyin hali, aka zo ɗan takarar ta PDP da ba abin da mu ce a kansa ba, ya zo ya mana takara. Namun kuma da ya ci a jam'iyyar ya koma PDP ya kada mu. To amma dai abin da nake nufi, ya kamata mutane su gane cewa talakawa, misali a matsayin mu na masu hannu da shuni, ba ma rigima da juna. Wannan rigima akan talaka take, ku su ta doke-doke akan shirme, a zo da ƙarshe kuma mu a sama mu daidaita. To kullun ina kiran ya kamata talakawa su dinga koya mana hankali cewa kada faɗan mu na sama na masu hannu da shuni ya shafe su. Amma yawanci saboda jahilci sai ga har yanzu ba a daina irin wannan.
Hanarbu Faruk ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da muryar Amurka a birnin tarayya Abuja.
To idan ana so siyasa sannan ta gyaru, gyaran ba daga sama kaɗai yake ba. Talakan kansa sai ya gyara kansa, talakan kansa sai ya yi yadda kan cewa in mutum ya zo da kuɗi a karɓi kuɗinsa, amma an tabbatar azzalumi ne kar a zaɓe shi, wannan shi ne zai kawo gyara.
A wani ɓangare kuwa, yayin sharhi kan babban zaɓen shekarar 2023 mai gabatowa, mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa wato Omoyele Sowore ƙarƙashin inuwar jam'iyyar AAC Barista Haruna Magashi ya ce,
a lokaci ya yi da 'yan Najeriya za su nuna wa 'yan siyasa musamman 'yan takara da kuma manya-manyan shugabannin jam'iyyun siyasa cewa an daina amfani da su domin a ba su ɗan kuɗi kalilan a sai musu makamai su zo su yi faɗa tsakaninsu da junansu, bayan su kuma asalin 'yan siyasan suna can, suna zaune a tebur ɗaya, suna shan ruwa, suna shan shayi tare. Lokaci ne da 'yan Najeriya za su nuna cewa abin da yake makaminsu yanzu shine katin zaɓe da kuma dangwale ƙuri'a.
Ita ma Malama Fatima Hamza ta ce cancanta ya kamata 'yan Najeriya su riƙa bi wajen zaɓen shugabanni ba jam'iyya ba.
Kawai in mutum ya fito wanda ya dace ko a wace jam'iyya ce, kawai a yi shi, dan ni ban yarda da wannan gaba ɗayan ba. Sai ki gani an yi abin gaba ɗaya, daga baya kuma sai ki gani sun dauko su ma su gangara daga wannan jam'iyyar su koma wannan jam'iyyar, kai kuma an barka a can, wai kai kana cewa ka zaɓi jam'iyya. To ya kamata mu duba wannan lamarin, kana kan ba mu yarda da wannan sama da ƙasan ba.
Malam Hamzat Lawal, shugaban kungiyar Connected Development mai fafutukar sa ido kan ayyukan ci gaba na ƙasa, ya ce,
zaɓe na zuwa, ina kiran jama'a musamman matasa na Najeriya, ku tashi ku nema katin zaben ku.
Za iya cewa zuwa dai yanzu makoya bayan 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyu kamar su APC, PDP, Labour Party, NPP sun fara farfaganda tsakanin juna a game da tallata 'yan takarar da suke marawa baya. Lamarin da masana siyasa ke ganin wayarwa jama'a kai kan mahimmancin zaben waɗanda suka cancanta ita ce mafita. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.